Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai ci gaba da tattaunawa ne akan shan magani ba bisa shawarar likita ba, musamman magungunan ciwon jiki da ake kira da non-steroidal anti-inflammatory drugs a turance. Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata, mun fara tattaunawa akan wannan batu inda likita ya zayyana mana wasu daga cikin illolin yin hakan, inda ya ce hakan na iya haddasa ciwon zuciya, ciwon hanta da kuma ciwon koda. A wasu lokutan ma yakan zama sanadin samun gyamban ciki, wato ulcer. A yau za mu dora ne don jin irin ka'idojin da ke tattare da shan magani don gujewa aukuwar matsala tare da Dr. Tukur Ismail, wanda shi ne shugaban sashen nazari kan lafiyar al'umma na Jami'ar Zamfara da ke garin Talata Mafara. Kuma ya yi bayani ne a hirarsu da abokin aiki na Abdulaziz Bello. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
A wannan karin za mu so mu ji da yawa mutane suna shan wannan magunguna ne sanadiyar jin ciwon kai ko ciwon jiki ko kasala ko so a yi aiki. Tunda ana ganin shan magunguna na da illa, me ya kamata su riƙa yi maimakon shan magunguna?
Kamar yadda ka sani, shi shan magani yana da dokoki. Idan mutum bai da lafiya, abin da ya kamata ya je ya tuntubi likita. Shi likita idan ya duba zai ga irin rashin lafiyar da wannan mutum yake fama da ita, kuma ya dibi adadin kwanakin da ya kamata mutumin ya sha magani da lokutan da ya kamata ya sha su. Zaka ga su wa'annan magunguna da muke magana, na farko akwai magungunan da ake hadawa tare da su dan ana son kada su bada abin da ake cewa adverse effect. Kamar yanzu idan mutum ya zo an san yana da rashin lafiya kamar ta ulcer, kuma za a bashi irin wa'annan magunguna na kashe radadi ko saboda ciwon kamar kafawa ka arthritis ko kuma wasu cututtuka da wa'anda ake recommending cewa a bashi magunguna. Akwai magungunan da ake hadawa da su wa'anda su kuma za su kashe kaifin wa'annan adverse effects din da maganin zai kawo,
illolin
da zai haddasa wa. Sannan kuma kaga saboda ya bi ka'ida ta likita ba zai sha maganin na tsawon lokaci ba, wanda zai sa abun ya gagari kamar ita koda ko kuma ya gagari ita hanta wurin aikin tacewa din. Saboda haka wa'annan abubuwa su ne za su hana maganin illar shi tafi amfanin da zai yi a jikin mutum.
Kenan yanzu idan mutum ya aiki ya ji ya gaji yana so ya sha magani gaje ta cire, to an ce kada sha magani haka ne ya kamata yi?
To in mutum ya aiki ya gaji, gajiya ita abinda take so hutu. Kuma abinda ake nufi da hutu shine idan aiki ne za ka yi, jiki akwai aikin da yake jure ma, akwai abin da baya zai jure ma. Idan kai aiki gurgudan awoyin da ya kamata kai aiki, to ana tsammanin za ka tsaya ka huta. Amma idan baka huta baka sha wani magani, to zai sa jikin ya ci gaba da aikin a yanayin da yake yin aikin. To kaga wannan ya zama ba hutu kuma ba ya zama ciwo. To idan ya zama ciwo kuma ya zama za ka ci gaba da yi koyaushe, to kaga abin dole babu yadda za a yi a yi maganar cewa magani sai dai a nemi cewa ya za a yi. Saboda babban matsala ita ce su wa'innan magunguna da ake magana kamar cewa non-steroidal anti-inflammatory ko analgesic ko su opioids, suna bada abin nan, suna bada lafiya ne ko suna bada jinkiri ne na abin da kake ji, amma ba suna raba ka da shi bane
kuma dan magani na wucin gadi.
Yawwa, suna bada magani kamar relief na wucin gadi, ka samu sauki na dan lokaci, amma ba
ciwon da kake ji
ba wasu raba ka da shi ba. To amma kuma abin da ake so me ya kawo wannan abin, sai a yi amfani da wasu magunguna waɗanda za su hana ainihin abin da ya kawo wannan abin gaba daya, domin su kuma waɗannan su bada relief na takaitaccen lokaci sai zama babu abin gaba daya. Amma abin ne wanda ake yi a kuma lizincin shi yau da kullun, so kaga bai yiwuwa dole sai an sha magungunan barkatai kuma aka sha su kuma su bada illa.
Akwai masu fama da matsalar yawan ciwon kai wani lokaci sai su riƙa shan paracetamol ko kuma irin abu da ake cewa boska da kullun aika aje a sau tsoho tashi da kanka tsohon matsalar ciwon kai na a sau paracetamol a sau menene shi ya matsalar ciwon kan take da yawan shan magani?
Idan ka ji mutum ya ce ciwon kan shi na ciwo, shi wannan matsala ce wadda take nuna cewa akwai wani abin da yake faruwa a jiki, inda ka san kamar alarm ko ko abin da zai nuna abin da zai nuna cewa akwai wata matsala. To idan ka ji wannan abin da ya kamata, idan rashin lafiya ne wanda baka saba da ita ba, ka ji ta kaman sabuwa haka, kuma kaman ciwon kai ne idan ka sha paracetamol matsananci a ce ka sha na kwana ɗaya ko kwana biyu. Idan ba haka ba, ko su kamfanin da suke advertisement zaka ji sun ce idan bayan kwana biyu baka ji sauki baka tuntuɓi likita. To muhimmancin haka shine shi likita ba wai ciwon kan da ka zo da shi zai duba ba ya baka paracetamol, a'a, me ya kawo ciwon kai din?
Wato shi ciwon kan alama ce cewa akwai wata matsala.
Ce ta akwai wata matsala, matsalolin kuma suna da yawa. Yayi matsala ce wadda ta danganci zuciya, ya danganci kamar hawan jini, ko matsala ce wadda ta danganci sauran sashi na jiki, saboda shi ciwon kai yana zuwa daban-daban. Akwai ciwon kai da zaka ji an ce barayin kai yake ciwo. Akwai ciwon kai da zaka ji an ce kamar ana daka a cikin kai. Akwai ciwon kai wanda zaka ji an ce ya zo da amai. Akwai ciwon kai wanda zaka ji an ce daga kiya nan bayan kai haka ciwon kai yake. To duk wannan yana bada alamomi daban-daban. Akwai wani ciwon kan wanda muke cewa yana zuwa da abin da ake cewa raised intracranial pressure, wato cikin kwakwalwa, kuma inda kwakwalwa take akwai raised intracranial pressure, wanda ciwon kan zaka ga mutum
menene wannan raised.
Akwai wani ruwa da yake cikin kwakwalwa wanda yake har ƙasa, wanda yawanci zaka ga waɗanda suka kamu da rashin lafiya kamar ta cerebrospinal meningitis, sankarau haka da sauransu, to suna zuwa da irin wannan ciwon kai wanda zaka ji shi gaba ɗaya kan ne zai ciwo, kuma ba wahala sun yi amai, kuma aman zaka ga abin da muke ce ma amai is projectile, wanda zaka ga sun yi aman ya tantsama ya tafi da nisa haka sosai. So kaga in ka zo kan ciwon kai shi kadai, akwai abubuwan da ake ce ma space occupied lesions, kaman yadda zaka ga jiki yayi kulu haka, idan abun ya samu a cikin kwakwalwa shine muke ce ma space occupied lesions, zai zama ko kansa ne ko wani abu ne,
kwakwalwa da ta canza wani ne da bai kamata a ganta da shi ba,
duka wannan yana iya zuwa da ciwon kai. Saboda haka ciwon kai ba karamin abu bane. Saboda haka idan aka samu ciwon kai, abin da ake so a je asibiti a duba a gani menene. Idan ka sha paracetamol ko wani abu zai baka relief kamar yadda na ce maka, eh, sai abun ya sassauta. To ya sassauta kuma ka ji ya kuma dawowa abin da ya kamata, sai a ce
a ci gaba da sha kenan kullum.
A'a, ba za a ci gaba da sha kullum ba.
To doctor, bari mu ji shi kuma bangaren bacci, zaka ji wani shi yana shan kwayoyin ne saboda baya saban bacci, amma in ya sha sai ya ga yana bacci. To idan mutum da matsalar ta rashin bacci, me kake rika shan wannan kwayoyin kun tukunci a daina shi haka, ya kamata yi?
Eh, shi ma rashin bacci ba karamin matsala bace. Ya zama mutum lokacin baccin shi yayi amma ba zai iya yin bacci ba, sai ya sha wasu magunguna, to shi ma ba karamin matsala yake nuna ba. Saboda bacci abu ne wanda yake yana zuwa spontaneously. Idan lokacin bacci yayi, lokacin bacci yayi zaka zo kai bacci, amma idan ka ga ba kai bacci ba, to ya kamata shi ma a binciki wannan abu, amma ba a sha magani ba. Saboda zai yi kamar yadda na ce maka, idan akwai high blood pressure,
wato hawan jini kenan,
hawan jini, kuma hawan jinin ya wuce kima, to wannan zai sa bacci ya zama yana da wahala sosai. Saboda haka idan masu shan irin wa'annan kwayoyin suka sha, wannan yana iya rage yawan bugun zuciya wanda take yi, kuma ta nan za a samu bacci. Amma matsalar shi ne ka dinga ƙara maganin da kake sha kenan. In da kila kana shan kwaya ɗaya ko kwaya biyu kai baccin, za ka koma sai ka sha kwaya shida ko kwaya uku, sannan za ka samu irin baccin da kake so ka samu.
Kuma duka wa'annan suna bada waccan matsalar ta.
Wannan za su haɗe su koma ma ita matatar maganin kamar yadda muka yi magana. So kaga duka ire-iren wa'annan abubuwa ne wa'anda mutane sukan ɗauke su ba wani rashin lafiya ba, amma idan ka je wurin likita ya duba, duka zai duba abubuwan da za su sa system ɗinka baya aiki yadda ya kamata, kuma shi sa ba ka samun bacci ɗin yadda ya kamata, kuma a bada magani kuma insha Allah sai ka samu.
Akwai masu aikin ƙarfi irin laborori, masu aikin ɗaukar nauyi da dattawa masu yawan shekaru da dai sauransu, ilama wani ko gida iyali da kusantar haka yana amfani da irin maganukan, wata shawara za ka badawa ga wanda yake so ya yi aikin ƙarfi, ko kuma wanda ya kai aiki ya gaji din, maimakon haka me ya kamata ya riga yi?
Shi jiki akwai abin da yake iya dauka, saboda kwararru sun duba. Yanzu idan ka duba misali duk abubuwan da ake yi wa'anda za a ce aikin ƙarfi, ga ka'ida akwai abubuwan da mutane ya kamata su yi, akwai abubuwan da mutane ba shi ba su ya kamata su yi ba.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin, sai a tara a wani makon don jin irin ayyukan ƙarfi da ya kamata mutane su yi da kuma wanda bai kamata mutane su riƙa yi ba don kare lafiyar jikinsu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, musamman Abdulaziz Bello, sai ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, a kullum nake cewa mu huta lafiya.
Asai da ke kace duniya ana ta wani